sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau Talata 14 ga watan Yuli. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa annobar COVID-19 tana ƙara yin ƙamari a duniya, kuma abubuwa ba za su koma yadda suke a da ba. Harshe nan da wani lokaci gwamnatin Amurka na fuskantar ƙarin waɗanda suka kamu da COVID-19 da kuma yadda ya shafi tattalin arzikinsu, lamarin da ya haifar da babban kibi kan kuɗaɗen da ake sa ran samu a watan Yuni. Fani lauyan fadar White House ya baiwa shugaban ƙasa Donald Trump ƙarin wa'adin kwana 45 a karo na biyu domin ya gabatar da kadarorinsa da hada-hadar kuɗaɗensa da ya mallaka na ƙashin kansa.
Kanin labaran kina aka saurara a cikin shirin namu na yanzu. Za ku ji cewa ma'aikatar ilimi a Najeriya ta fitar da ka'idoji da sharuɗan buɗe makarantun ƙasar bayan da ɗalibai suka shafe watanni a gida saboda annobar cutar coronavirus. Sannan za ku ji cewa majalisar wakilan Najeriya ta karɓi wani ƙuduri mai da'awar baiwa makarantun allo matsayi tamkar yadda ake baiwa makarantun boko a ƙasar. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa annobar COVID-19 tana ƙara yin ƙamari a duniya, kuma abubuwa ba za su koma yadda suke a da ba, har sai nan da wani lokaci. A jiya Litinin, shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a taron manema labarai da hukumar ke yi akai-akai cewa yayin da ƙasashe da dama a Turai da wasu wurare suke nuna yiwuwar daƙile yaduwar cutar, akwai ƙasashe da dama da har ila yau da suka kauce daga turban matakin daƙile yaduwar cutar. Tedros ya ce daga cikin matakan da ake ɗauka wajen yaƙi da wannan cuta a sassan duniya, akwai ƙasashe da suke zaune cikin shiri suke kuma bin lamarin sannu a hankali tare da tunkarar farkon ɓullar cutar ta hanya madaidaiciya. Ya ƙara da cewa waɗannan ƙasashe sun ci gaba da bin dabaru don ganowa, killacewa, gwaji da kuma kula da waɗanda suka kamu, kana sun yi nasarar daƙile ƙwayar cutar. Gwamnatin Amurka na fuskantar ƙarin waɗanda suka kamu da COVID-19 da kuma yadda ya shafi tattalin arzikinsu, lamarin da ya haifar da babban gibi kan kuɗaɗen da ake sa ran samu a watan Yuni, waɗanda yawansu ya kai dala biliyan 864, adadin da ya haura abin da ƙasar take gani na gibi a duk shekara cikin tarihin Amurka. Gibin ya faru ne yayin da fadar White House da majalisa suka amince da tiriliyoyin daloli na gagarumin wasu shirye-shiryen tallafi don yaƙi da coronavirus, a yayin da sama da ma'aikata miliyan 40 aka sallama daga bakin aiki, lamarin da ya rage kuɗaɗen da kwastomomi ke kashewa ya kuma shafi kuɗaɗen haraji da ake karɓa. Alƙaliman na watan Yuli ya haura gibin da aka gani a watan da ya gabata, wanda ya kai dala biliyan 738 a watan Afrilu, yayin da coronavirus ta fara yaɗuwa a sassan ƙasar. Yanzu kamar yadda takardun kashe kuɗaɗe na gwamnati ke nuna alamu, ana shiga ƙangi wata bayan wata. Ƙasar na fuskantar ƙarin adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus, inda ‘yan kwanakin nan ake ganin sama da mutum 60,000 suna kamuwa da cutar. Wani lauyan fadar White House ya baiwa shugaban ƙasa Donald Trump ƙarin wa'adin kwana 45 a karo na biyu domin ya gabatar da kadarorinsa da hada-hadar kuɗaɗensa da ya mallaka na ƙashin kansa. Mataimakin lauyan fadar gwamnatin Amurka ta White House, Scott Gass, ya baiwa Trump har zuwa 13 ga watan Agusta da ya yi cikakken bayani na kuɗaɗen da yake samu, bashin da ake binsa, hannayen jari da rance a shekarar 2019, a cewar wata wasiƙar fadar White House. Wasiƙar, wacce take ɗauke da kwanan watan ranar 29 ga watan Yuni, ta shiga hannun kafafen yaɗa labaran ƙasar a jiya Litinin, ciki har da jaridar Washington Post. A baya, lauyoyi sun baiwa Trump wa'adin farko na kwana 45 don ya gabatar da waɗannan bayanai, kuma sau biyu dokar ƙasa ta ba da damar a tsawaita wa'adin. Takardar da wa'adinsu tun farko ya cika ranar 15 ga watan Mayu, kan baiwa Amurkawa damar fahimtar hada-hadar kudaden shugaban kasar.
Madalla an jima kadan Muhammad Hafiz Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu fara da Najeriya, inda ma'aikatar ilimin kasar ta fitar da ka'idoji da sharadan bude makarantu bayan da dalibai suka shafe watanni a gida saboda annobar cutar coronavirus. Sai dai duk da haka ma'aikatar bata bada sanarwar takamaimai ranar da daliban za su koma karatu ba, amma masu bincike akan harkokin ilimi a kasar sun buƙaci hukumomin harkokin ilimi su guji kwaikwayon kasashen ƙetare a yayin tsare-tsaren bude makarantun. Ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
Wata sanarwa da ministan ilimin Najeriya Malam Adamu Adam ya fitar a Litinin din nan ta ayyana samar da tazara tsakanin ɗalibai da rage cinkoson ɗalibai a aji da kuma tabbatar da tsaftar makaranta da ta ɗaliban a matsayin wasu daga cikin ka'idojin da ke kunshe a cikin daftarin matakan kare lafiyar ɗalibai da malamai da kuma sauran ma'aikatan makarantu a ƙasar. Hakan dai yana zuwa ne ƙasa da mako guda bayan da kafofin labaru suka ruwaito ministan ilimin na Najeriya na cewa makarantun ƙasar za su ci gaba da kasancewa a rufe har sai baba ta gani, la'akari da yadda cutar corona ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan ƙasar. Malam Ibrahim Ado Kura da ke zama mai bincike da ke rubuce-rubuce akan harkokin ilimi da fannin tarihin sarautu ya yi tsokaci.
Gwamnati tunda tana da haƙƙi na jama'a dole ta yi duk abin da za ta yi ta kare lafiyar al'umma. Kuma kamar yadda muka sani yadda tsarin ilimi yake a Najeriya akwai matsaloli. Wannan ka'idoji duk ka'idojin ma da za su kawo zai wahala a iya tabbatar da su. Saboda yanayin yadda makarantun suke musamman yanzu idan ka duba makarantun firamare na jihohin arewa. Za ka ga a aji wata makarantar kamar yanzu a nan Kano akwai makarantar da suke da sama da mutum 100. To ka ga irin wannan a aji ta ya za a yi ka tabbatar da wani tsari. Shi yasa su gwamnati tun farko suka rinka ɗar-ɗar. Kuma dole ka yi musu uzuri saboda wannan cuta wani abu ne sabo. Ba wanda yake da yanayin cewa an taɓa yin wannan a zamaninsa. Kuma ga hanyoyin da aka bi sai dai kawai abin da ake yi ana ta kwaikwayon turawa duk abin da kasashen turai suka yi kawai sai a kwaikwaye su. Saboda haka har yanzu muna ci sa kai gwamnatin ta faɗi abu kuma ta zo kamar za ta soke kumbugukun bayan saboda su ma koyo suke yi.
Sai dai sanata Mas'udu El Jibril Doguwa guda cikin iyayen yara na cewa
ba laifi bane idan gwamnati ta yi koke-koken mutane ta zo ta duba matsayin da ta dauka daga farko. Matsayin gwamnati daga farko shine ba za a bude makarantu ba. Wannan kowa a Najeriya ya san da cewa ya ta da kura. Mutane da yawa sun nuna gwamnati kuskurensu na cewa ba za a dauki jarabawa waye ba. Mutane da yawa sun nuna fushinsu ba za a bude makarantu ba domin ƴaƴansu sun zauna a gida babu ilimin. Karka manta tsakanin jiya da shekaran jiya muka gani ta irin wannan waya ta social media inda shugaban kasar America Trump yake cewa a bude makarantu i misali da waɗansu kasashen. Saboda haka abinda 'yan Najeriya za su duba shine shin wannan abinda ministan ilimi yace saboda wancan abinda America ta ce ne, amma inda za a tsaya a duba a tabbatar da cewa tsari ne namu na Najeriya, tsari ne namu na Africa, to mu dauke shi kurin ba sai mun tsaya mun kwaikwayo wani abin da wata kasar take yi ba.
Sai 'yan Najeriya na ci gaba da dakon sanarwa ta gaba game da kokarin da hukumomin ilimin kasar ke yi na bude makarantun kasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballe ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Kungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Dr. Without Borders ta ce sama da 'yan Iraki miliyan 1 da suka tsere wa rikicin kungiyar IS na zaune a wasu sansanoni masu cinkoson jama'a mai kazanta kuma suna cikin haɗarin kamuwa da cutar ta COVID-19. Kungiyar MSF ta ce duk da cewa an samu ɓullar cutar a sansanonin, amma masu fita su je su yi aiki na haifar da barazanar ƙara kwaso cutar su shiga da ita cikin sansanonin. Kungiyar ta ce yana da matukar wahala ga 'yan gudun hijira su kare kansu daga yiwuwar barkewar cutar. Jami'an kiwon lafiya sun ce mutane da suke da wasu larurori na rashin lafiya, kamar masu ciwon shuga, hawan jini da cututtukan zuciya, su ne suke da hadarin kamuwa da COVID-19. A cewar Majalisar Dinkin Duniya, 'yan Iraki miliyan 3 ne suka tsere wa rikicin kungiyar IS daga 2014 har zuwa lokacin da Iraki ta yi nasarar murkushe kungiyar 'yan ta'addan shekaru 2 da suka gabata. Bayan da wani gidan yin gwanjon kayayyakin tarihi a birnin Paris ya yi baris da kiran da hukumomin Najeriya suka yi masa daga da ya yi gwanjon wasu kayayyakin tarihin kasar, wani malamin jami'a ya sha alwashin ganin an mayar da kayayyakin zuwa asalin kasar da suka fito. Farfesa Chika Okeke Agulu da ke koyarwa a sashen nazarin kayayyakin tarihin Afirka da na baƙaƙen fata da suka zo Amurka a jami'ar Princeton ya ce waɗanda suke tunanin wannan batu ya bi ruwa su kwanta sanin cewa batun bai ƙare ba. Farfesa Okeke Agulu, wanda ya ƙirƙiro wani maudu'i a shafin Twitter mai taken Black Arts Matter, wato kayayyakin tarihin baƙar fata na da muhimmanci, ya ƙara da cewa sai inda iya ƙarfinsa ya ƙare a wannan fafutuka da ya sa a gaba. Kalaman farfesan na zuwa ne bayan gwanjon kayayyakin tarihin da gidan gwanjon ya yi a ranar 29 ga watan Yuni, wanda ya haɗa har da wasu kayayyakin tarihin Najeriya, har da wasu na 'yan ƙabilar Iba guda biyu, waɗanda aka sayar da su akan kuɗi dala Amurka 239. Wannan albashi da malamin ya sha na ganin ya mayar da kayayyakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta wasu kiraye-kirayen neman a mayar da wasu kayayyakin tarihin Afirka, waɗanda watakila ƙwato su aka yi zamanin mulkin mallaka ko kuma a lokacin yaƙe-yaƙe. Daidai cikin wata sanarwa da gidan gwanjon na Christie ya aika wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce ta hanyar halal ya mallaki kayayyakin tarihin, ya kuma sayar da su ne bisa yadda doka ta tanada.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a daidai lokacin da gwamnonin arewacin Najeriya suka yi hannun riga da juna akan batun makomar almajirai, majalisar wakilai ta karɓi wani ƙuduri daga Dr. Balaraba Shehu, ɗan majalisa daga jihar Sokoto, inda ya gabatar da ƙuduri mai adawar a baiwa makarantun allo matsayi ɗaya da makarantun boko a ƙasar. Kamar yadda za ku ji a bayanin da ya fara yi a farkon wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko daga Sokoto.
Dole ne a bawa karatun allo da wannan certificate a takardar shaida ta shahada ko kuma ana kanta zayyana matsayin da ya kamace ta, don haka a ba su matsayi da kula da ya kamata, wanda aka ba boko kula a ba su kuɗi kuma ba su.
Dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar kananan hukumomin dange shuni bodin da Toyota a jihar Sokoto, Dr. Balaraba Shehu Kakale kenan, wanda shine ya fito da wannan kudurin, ya ce doka wannan matakin zai ƙara bayar da ƙwarin gwiwa ga ɗaliban makarantun allo domin su bada tasu gudunmawa wajen samar da cigaban ƙasa. Ya ce mafi yawa daga cikin ɗaliban ban suna da basira da hikimomi da za su yi amfani da su wajen gina ƙasa ba tare da dogaro da aikin gwamnati ba.
Kuma tsarin da annan muna yi tare da gwamnatin jiha da sauran shi da kuma gwamnatin tarayya, abinda muka faɗa ba mu ƙara yadda ga budget a sa kuɗin Najeriya ga harkar boko, ba ba makarantun allo da malamai nasu ba a jihohin arewa. Su ko jihohin kudu su ba wa karatun Bible da kuma na addinin Kirista su ma su yi su ba su a bashi haƙƙin shi.
Dama gwamnatin jihar Sokoto ta fito da shirin kyautata sha'anin almajirci a jihar, to ko ya take kallon wannan sabon tsarin? Dr. Umar Altani dan mahi shine sakataren zartaswa na hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci, wanda kuma shine jagora aiwatar da shirin na gwamnatin jiha.
Wato shi ai kaga mu hala nan matsayin matakan mu na jiha, mu yi kula ba cewa mu muka yi mu inganta wannan makarantar ne, mu hana bara kuma su koyi sana'o'i. Shi kuma yanzu to yake kudurin ya fito daga can ta kasa, wannan ma zai kawo hamu saboda yan kasa mun bakin da wake gwamnati baya daga ainihin tsari na kasa, mu samu karin gwiwa gam tsari ya da yaran nan su karatu ba tare da sai mara ba.
Ko yaya masana ke kallon aiwatar da irin wannan tsarin a Najeriya? Wannan ce tambayar da naiwa Professor Tukur Muhammad Baba na sashen nazarin halayyar ɗan Adam a jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin birnin Kebbi.
A irin wannan tsari, lallai akwai mutane da yawa da za su je su tashi suna tafasa suna dumi cewa za a kawo musulunci ne, amma ai in ka duba shi kansa Bible da sauran wasu littattafai na Kristoci akwai su an rubuta su da ajami, akwai su kuma da yaren Larabawa, ko cikin Larabawa akwai da yawa waɗanda ba musulmi ba, amma bai hana su amfani da wannan harufa da na ajami su rubuta Bible, don haka ana iya kawa. Amma in dai za a cire siyasa a ciki na ɗaya kenan, a tsaya a bashi tsari yadda zai tsarin mulki zai nuna cewa in ka je wannan makaranta ga irin abinda zaka iya samu, gashi abinda zaka iya zuwa jami'a da shi.
Yanzu abin jira a gani shine samun amincewa da wannan kudurin da kuma yadda za a aiwatar da shi a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Muhammad Nasir. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Shugabaci yana mamakin matsalan tsaro a Najeriya kuma shine commander in chief amma ce yana mamaki. To wannan yasa wasu daga ciki suke ganin cewa kamar abubuwa ma da yawa da ake a Najeriya shugaban Muhammadu Buhari bai sani ba. A baba na ko wani kusa da Muhammadu Buhari da yake cewar hatta jarida wannan wanda ake kawo shugaban kasa ya karanta. Ba ita ne take hannun ga magarin mutane ba domin ya ce ya je Father Asoro ya karanta jarida ko guda biyu ne sai ga abin da yake cikin labarin da yake cikin wannan jaridan ba wanda take hannun ga magarin mutane bane a cikin gari haka misali
jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sadomu da kowa a wani sabon shiri na tsaka mai wuya ina gaskiyar zargin da wasu suke cewa mutanen da ke zagaye da Buhari su ne matsalar gwamnatin sa ba shi Buhari ba sannan kuma waɗanne abubuwa ne su masu muhawara na yau suke ganin sun taimaka wajen karfafa zukatan wasu matasan arewacin Najeriya su shiga cikin sana'ar sata mutane ba da bayan haka gaskiya ne shi Buhari shugaban kasa kenan wani lokaci da gangan yake nuna kamar bai san abin da yake faruwa ba kuma ina gaskiya ma cewa wai ana kai masa wasu jaridu wanda ba na gaskiya bane duk wannan sa cikin abubuwan da zamu tattaba a cikin wannan shiri na yau wanda muke kawo muku muhawara a tsakanin shi Nasura Ashur Shalif babban maduguna kungiyar matasan arewacin Najeriya da kuma barista Aliyu Abdullahi wanda yake wato wakiltar fadar ta shugaban kasa kuma mai hidima ga shi shugaban kasa din dangane da hulɗa da kungiyoyi ko cibiyoyin watsa labarin to sai ku gyara zama mu ci gaba
wannan abu ne yake a Durban Northwest arewa maso yamma banditry abubuwa zan iya kama factors dalilan su kaman guda uku hudu kuma a hankali zamu gane ba wai komai bane laifin shugaba Muhammadu Buhari na daya tukunna babban abin da yake jawo wannan abin da yake faruwa a jihohin mu na arewa maso yamma su Katsina Kano Kaduna Zamfara wani abu ne reflection ne kaman madubi ne na al'umma dinmu talauci rashin aiki duk wannan da kuma yawaitan haihuwa na mutane yanzu kuma mu muke da matsalar nan bari ga maka fa mu mutane musamman mu mutanen arewa mu muke da matsalar mu ne zan ga ma dalili yanzu inda a ce gwamnati za ta yi yunkuri gwamnati na tsakiya federal government in za ta yi yunkuri ta kawo wani policy na rage population na controlling in population watu
kayyade
iyali zamu ce addinin mu culture in mu bai yadda da haka ba zamu yake su da duk abin da yake da shi malamai da su fito su yi magana cha amma ba mu san mu ji gaskiya sai a ce maka Buhari yayi alƙawari zai create in zai kawo aiki miliyan 3 kowace shekara ina ayyukan wallahi an kawo aikin amma ba sa gani kan dalili ne sa ba sa gani saboda population in mu is growing yana ya haduwa fiye da yadda economy in mu ake fix in economy mu kudin nan da ake samowa a raba tsakanin gwamnati tarayya da gwamnati jihohi da gwamnatin kananan hukumomi duk tare ake raba ba mai kallon su ba mai musu question ko ba a so a san dalili ba a so a san ma cewa wasu manyan mu da shugabannin mu musamman shugabannin mu na gargajiya akwai hannayen su a cikin irin waɗannan abubuwan rashin tsaron da yake faruwa suna tunzura abin saboda suna karuwa da rashin tsaron da yake faruwa wasu mun gansu an kama su gwamnan jihar Zamfara matawalle ai kaga ma ba jam'iyya ɗaya yake da shugaban Muhammadu Buhari amma muna yaban abin da yake yi kuma ya fito ya faɗa ya san an gane sarakuna da hakimai da gatai wanda suke da hannu a cikin rashin tsaron da yake faruwa so amma in irin suna tsura suka tashi yin abin da za su yi mun san eh civil society ne suke representing yana da kyau muna jin dadi su sa gwamnati kullun akan toys inta amma ya kamata su bude idanunsu sosai kada su limited issue su duba yaya gwamna fa yaya sarki fa yaya chairman
la sura na son kai magana kan musamman kan abu guda biyu da tako da farko ya ce shugaba Muhammadu Buhari yayi alƙawarin zai samar da ayyukan yi kuma an samar amma
ku
bai isa ba
saboda mutane sun na tayin yawa
dai kenan sannan abu na biyu kuma da ya taba haranzu shine dangane da batun hauhawan yawan jama'a a Najeriya misali inda ce za ku akaida mutane akaida jama'a kowanne mutace ya fada ɗaya ko ɗari biyu kamar yadda shi barasa ke bayani cewa yanzu nan za a yi ci akan gwamnatin a gurin kamar ko tana adawa da addini da sauransu me zaka ce akan wadannan musamman biyun nan
to wannan jawaban da yi I'm sorry shi da tabbatar min cewa muna da matsala wato shugaba Buhari irin mutanen da ya tara ya kewaye gwamnatinsa da shi shi sa dole mu samu matsala irin wannan ai Buhari ya san da yawan al'umma kasan nan ya hau ya fito ya ce a bashi a wata 6 zai maganin harkar tsaro ya fada ko bai fada ba
bar da ba ga ba ce ya gende yi kana ji na lokacin zaben nan an akwai bai fada ba akwai
da shikenan shikenan
mai ƙarya abubuwan da aka ce ya farfada amma bai farfade su ba zaka je su cop my covenant with Nigeria 100 days menene wallahi duk ƙarya ne ya ce zai yaki bari ka je abin da ya shugaba Muhammadu Buhari ya dinga fada kullum gwamnatin shi za ta dogaro da abubuwa uku zai yaki rashin tsaro daya zai yaki cin hanci
and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. personality. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Waiting up for you upstairs. Why you act like I'm not?